Sashin Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkanmu da la'asaliya. Baba Yakub muke rine tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 15 ga watan Nuwamban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
To baba, sojojin Isra'ila sun kai samami a asibitin Shifa dake Gaza da safiyar yau Laraba suna neman mayakan Hamas bayan da suka ba jami'an ma'aikatan lafiyar yankin gargadi na ƴan mintoci. Dabban masu zanga-zanga sun tattaru jiya Talata a filin National Mall dake nan birnin Washington don nuna goyon bayan su ga Yahudawa. A gefe guda kuma, a jiya Talata ɗaruruwan mutane sun tattaru a birnin Washington don yin kira ga gwamnatin Biden da ta tsawaita dokar kariyar aiki ga baki marasa takardun zama ƙasa a Amurka.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa masana harkan kwadago a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da yajin aiki da babbar kungiyar ƴan kwadago a Najeriya take yi domin nuna rashin jin dadinta game da yadda aka yi wa shugaban su duka kuma aka raunata shi, inda ake nuna cewa akwai gazawar gwamnati a wannan bangare. Bayan haka za ku kuma ji cewa dubun wasu mutane da ake zargin sun yi wa wani bawan Allah yankan rago a jamhuriyar Nijar, inda aka kama ɗaya daga cikinsu. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau na Nasiru Adamu El-Hikaya, wanda a yau shirin zai duba dalilan da ya kawo wato tarnaƙi ga tattalin arziki a Arewa, musamman tun daga hanyoyin samun abin dogaro da kai daga gidaje cikin unguwanni da ma garuruwa. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun kai samami a asibitin Shifa dake Gaza da safiyar yau Laraba a gogon yankin. Suna neman mayakan Hamas bayan da suka ba jami'an ma'aikatan lafiyar yankin gargadi na ƴan mintoci. Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta sun hada da tawagar likitoci da masu magana da harshen Larabci, waɗanda suka samu horo na musamman don shiryawa irin wannan aikin mai sarƙaƙiya don tabbatar da babu abin da ya samu farar hula. Babban daraktan ma'aikatar lafiya na Gaza, Dr. Munir Al-Burish, ya fadawa gidan talabijin ɗan Al Jazeera cewa sojojin Isra'ila sun kai samami a ɓangaren yamma na cibiyar lafiyar. Dabban masu zanga-zanga sun tattaru a jiya Talata a filin National Mall dake nan birnin Washington don nuna goyon bayan su ga Yahudawa. A daidai lokacin da Yahudawa a fadin Amurka da ma duniya ke fuskantar kiyayya, lamarin da masu fafutuka suka ce da suka je gangamin suka ce suka kwatanta da irin kiyayyar da ta kai ga kisan kare dangin da aka yi wa Yahudawa a baya. Gangamin wanda aka yi wa take da Americans March for Israel, ƙungiyoyin Yahudawa daban-daban ne suka shirya shi, kuma 'yan siyasa, masana, mawaka da 'yan uwan waɗanda ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su sun gabatar da jawabai. Jama'a sun yi ta ɗaga allunan da aka rubuta a 'yantar da waɗanda aka yi garkuwa da su, da kuma ba za a ƙara maimaitawa ba a wurin gangamin, yayin da masu jawabi ciki har da shugaban Isra'ila Isaac Herzog da shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer suka gabatar da nasu jawaban. A gefe guda kuma, a jiya Talatar, ɗaruruwan mutane sun tattaru a birnin Washington don yin kira ga gwamnatin Biden da ta tsawaita dokar kariyar aiki ga baki marasa takardun zama ƙasar a Amurka. Gangamin mai taken Here to Work Day of Action, wanda gamayyar ƙungiyoyin kare bakin haure suka shirya, ya yi kira ga shugaban Amurka Joe Biden da ya kyale bakin haure da suka daɗe a Amurka su nemi takardun izinin aiki. Lydia Walther Rodriguez, ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya gangamin, ta shaidawa Muryar Amurka cewa sama da mutane 3,000 ne suka halarci taron gangamin. Mahalarta gangamin sun ziyarci mambobin Majalisar Dokoki da neman goyon bayansu a kan su matsawa Biden lamba don ya ba da damar samun takardar izinin aiki ga kimanin baki miliyan 11 da ke zama a Amurka amma ba su da takardar zama ƙasar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Yanzu bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yayin da kungiyoyin ma'aikata a Najeriya ke ci gaba da marawa uwar kungiyar su ta NLC baya a yajin aikin sai baba ta gani da take yi. Masana a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan rashin fahimta tsakanin 'yan kwadagon da gwamnati. Wakilin murya Amurka a birnin Abuja, Hawa Umar, ta tattauna da wasu masana akan haka.
Kungiyar kwadago ta ƙasa da aka fi sani da NLC.
Mai sharhi kallon muran yau da kullum Comrade Musa Zubairu ya ce, gazawar gwamnati wajen cimma matsaya tsakaninta da kungiyar kwadago shine ya haifar da wannan yanayi, kuma hakan ka iya ƙara jefa talakawa cikin wani hali.
Matakin da 'yan kwadago suka ɗauka mataki ne wanda da gwamnati ta sa idanu sosai da ba su yi wahala ba, domin idan da a ce ministocin nan sun yi ta mikin da su suna sanar da al'ummar ƙasa irin abin da tattaunawansu da 'yan kwadago take haifarwa, ina tabbatar maka cewa mutanen Najeriya da sun juya wa 'yan kwadago ba. Amma yanzu akwai wahala, ya zama tufa 'yan kwadago suna maganan su gwamnati tana tasu magana. Ya kamata a ce majalisar tarayya ita ma ta yi sauri ta shiga cikin wannan abin, domin makoman talakawan Najeriya akan wannan abin wato shine wato za su shiga cikin ukuba, domin a yanzu ma halin da ake ciki talaka mai ya tsira da na hannun shi.
A nasa bangaren shugaban kungiyar NLC reshen jihar Kaduna Comrade Ayuba Magaji Suleiman ya ce, a matsayin su na 'yan kungiya masu bin doka sun bi umarnin uwar kungiyar.
A matsayinmu na masu biyayya daga ita kungiya ta ƙasa mun shiga wannan yajin aiki ka'in da na'in. Muna biyayya da abinda ita uwar kungiya ta bada umarni, ma'aikata sun yi zaman su a gida ba su zo aiki ba, wasu wuraren ma za ka ga a rufe.
Shi ma sakataren tsare-tsare na NLC a Najeriya Comrade Nasir Kabir ya ce, wannan mataki da suka ɗauka a yanzu babu gudu ba ja da baya har sai gwamnati ta biya musu bukatunsu da na ma'aikata.
Majalisar wannan kungiya ta koli ta ɗauki matsaya na babu gudu babu ja da baya akan wato cin zarafi ko cin mutuncin da aka shugaba wannan kungiya namu, da kuma wasu bukatu da muka gabatarwa gwamnati wanda duka yana nan a rubuce wanda babu ko ɗaya da aka cika. So da haka mun riga mun kira 'ya'yan kungiyoyin nan da su jaye ayyukansu a bisa wato doka, tunda doka ce ta bamu dama, yajin aiki halattacciya ce kuma babu gudu babu ja da baya. Wannan yajin aiki ne na illa masha Allahu, sai ran da gwamnatin ta ga dama ta zo ta nemi duk abin da ta yi dinnan ta jaye shi.
Idan za a iya tunawa a baya, gwamnatin Najeriya ta garzaya kotu ne don dakatar da yunkurin kungiyar na shiga yajin aikin tun bayan cire tallafin man fetur a ranar 29 ga watan Mayun da ta gabata. Sai dai a wannan karo kungiyar ta yi biris da umarnin na kotun ma'aikata. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuba da lagaida Hawa Umar da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na China Xi Jinping za su gana a yau Laraba a wani katafaren wurin tarihi da ke kusa da birnin San Francisco na jihar California. Abin da ke kan gaba a ajandar tattaunawar tasu shine sake maido da hanyoyin tattaunawa tsakanin sojojin manyan kasashen biyu mafi girma a duniya. China ta yanke wannan hanyar sadarwar ne a watan Agustan shekarar 2022 lokacin da shugabar majalisar wakilai ta lokacin Nancy Pelosi ta ziyarci Taiwan, tsibirin da ke cin gashin kansa da Beijing ke ikirarin nata ne. Dangantaka tsakanin Beijing da Washington ta ƙara tsami a cikin watan Fabrairu bayan da shugaba Biden ya bada umarnin a harbo wani balambalo na riƙen asiri na China da ya yi shawagi a sararin samaniyar Amurka. Manyan jami'an gwamnatin Biden da suka hada da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakatariyar baitul malin kasar Janet Yellen da sakatariyar kasuwanci Gina Raimondo sun kai ziyara birnin Beijing a cikin 'yan watannin nan don sassauta tankiyar da ke tsakanin kasashen. A halin da ake ciki, 'yan majalisar dokokin Amurka suna kira ga shugaba Joe Biden da ya sa batun neman sakin wasu 'yan ƙasar Amurka da ake tsare da su a China ba bisa ka'ida ba da muhimmanci a lokacin da zai gana da shugaban China Xi Jinping a yau. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce China ta tsare wani dan kasuwa daga jihar Texas mai suna Mark Sweden da Kylie ba Amurka dan asalin China shi ma dan kasuwa daga Long Island a New York da kuma Pastor David Lin na jihar California da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba dan majalisar wakilai daga jam'iyyar Republican Michael McCaul shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar wakilan ya shayin magana akan Mark Sweden McCaul ya buƙaci Biden ya sanya sakin Amurka wanda China ke tsare da su ba bisa ka'ida ba a cikin ajandar ganawarsa da shi
Agaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla yanzu ko bari mu rika jamhuriyar Niger inda aka kama ɗaya daga cikin wasu mutane uku da ake zarge shi da yiwa wani mutum yankan rago a kusa da iyakar tarayyar Najeriya da Niger a daidai lokacin da hukumomi suke gargadi ga mazauna gundumar da kowa yayi taka tsantsan ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani
akan iyakar Niger Najeriya a wannan yankin na tawagehen birnin Kwanni dubun wadansu mutane uku ne ta cika bayan sun yi wa wani bawan Allah yankan rago a garin da dagar ka da ke yamma maso arewacin hedikwatar gundumar birnin Kwanni na isa har a wannan garin inda na iske mutanen garin cike da alhinin abin da ya wakana kuma matsahi Sha'ib al-Karim shine hakimin da dagar ka ya mini karin bayani
ni an na shiga kwana sai ni ji waya kuka sai na duka sai an ka ce min ai wani abu na faru mutunan ga Hamisu are sun zo sun yi mai yankan rago
cikin dare
wajen ƙarfe 10 sun ka ce an bi mutum guda ni ce to da Allah ai kokari a cin mai sai an ka cin mai da a kashe shi a tawo min da shi muna son mai mai tambaya sannan muka samu abukan tahiya shi in shi dai na mu sani in wasu na to Allah da ikon shi ko an ka cin mai da yaga an matsa mai sai ya sa akura ka san abu da rau wasu so buga wasu a ta a kashi wasu a ta a mai gari ya ce akai mai shi akwai tambayar da yake son ai mai shikenan Allah ikon shi an kasa shi cikin wani gida tun ba iso inda nake ba an ka liƙe sai wani sojin meri na garin mu abdu sai ya bugo mi ya ce mai gari an police sai ba su maza ba sun ce sai sun wacce gambu sai sun kashe shi ni ce a a don Allah ku tsaye ya ke yanzu dada Allah sa an ka zo an ka haddo shi an ka zaka nan gida na da shi ya an ka zaka gida na da shi sai kore mutane ce to kwaita muna son mai mai tambaya sai zana mutum bui
rundunar ɗan sanda ta birnin Kwanni ta hanyar mai kula da hulɗa da jama'a ta tabbatar su amin da abu ko wannan lamarin ko da yake ya ce min ba su da kurme min magana zuke wannan lokaci da muke kira su amma suna ci gaba da yin bincike ko waɗannan mutanen su uku ne kawai suka aikata wannan aikin ko kuma akwai waɗansu tare da su kuma suna da hannu a waɗansu aika-aika a waɗansu wurare a wannan yankin kamin su mika su a hannun kotu sai dai hakan na zuwa ne a daidai lokacin da mahukunta da suka kammala taron tsaro na gaugawa a fadar shugaban gundumar birnin Kwanni suka gargade Fulani yan gudu hijira da aka koro daga tarayyar Najeriya inda mutane ke biyar su a rugagen su suna kashewa kasancewa ana zargin su da sace-sace da ma dokar mutane suna shiga wata unguwa da ke suna Kaura a cikin garin birnin Kwanni da su sai an biya kudaden fansa abinda hukumomin suka ce ko su shiga taitayen su ko kuma su koma inda sun kai to a Najeriya kamar yadda mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sarrauna yayi wa manema labarai ƙarin bayani bayan kammala taron gaugawa na tsaro a madadin hukumomin tsaro da na bariki da na gargajiya
dai mutane su zamla lahiya ka zamna an baka masabki ka je ka nemi abinci point ko kuma in sun kai zakuwa kai dan ka tadda hankalin mutane wannan ya rage ga jami'an tsaro da hukumar gari dole tunda dai zakuwa kai to ko dai ka tahiya ka ko kuma ka zamna lahiya cikin inda ka taho
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za iya sauraron shirye-shiryen mu a tashar buta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu yanzu ko ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirinmu na gaba
domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijoyi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba dalilan da suka kawo tarnaki ga tattalin arziki a Arewa, musamman tun daga hanyoyin samun abun dogaro da kai daga gidaje cikin anguwanni da kuma garuruwa. Kwararriya kimiyyar ƙididdiga Farfesa Sadiq Umar Abubakar ya yi bayani filla-filla. Daga nan za mu kawo ƙarashin bayanan Dr. Kole Shatima kan muhimmancin gidauniyar ilimi don tallafawa ɗimbin yara da ke Arewa da ba sa samun damar zuwa makaranta. Farfesa Sadiq Umar ya yi ninkaya a cikin tarihi inda ya duba yadda aka fara har lamura suka zama masu wuya.
Muka rena wasu abubuwa irin noma ɗin nan, irin ƙananan sana'o'i da ake ta fama da su, muka zo muka samu matsala a kansu. Noma ya zama na kowa ya kishin gide, kowa ya zama kawai nasu ya zama cima zaune. Musamman matasanmu aka karkatar da agalansu ga ainihin aiki na kwazo da aiki na gaskiya da kwarewa akan tsayuwa akan sana'a da makamantansu. Ba ce dole sai koya karatu ba, ya kamata tsarin ilimin nan kamar yadda muke magana kuma a samar da ilimi na sana'o'i ya zama na kamar yadda wasu kasashe irin su Malaysia, irin su China, irin su Japan da makamantansu. Kafin mutum ya gama firamare ya je secondary, har ya gama secondary ya kware akan wata sahihiyar sana'a wanda a dan bukkansa da yake ko dan daki da falonsa da yake zai zama falonsa nan wata yar masana'anta ce da yake wani kirkire-kirkire da ire-iren waɗannan su suke kirkire-kirkire abubuwa dewa da muka gagara a ƙasar nan ake dauko aka mu abubuwan kayan wutan abubuwan kai har abun da ake saku cakori. Ya zama na mu yanzu sai an kawo shi daga wata ƙasa mu muna zaune a nan bayan Allah ya mana
kuma Profesa yi mana misalin wasu daga cikin irin waɗannan sana'o'i da watakila matasan Arewa suka yi watsi da su.
To yanzu alal misali da mu da muka tashi, bari mu fara maka ma ba matasa, mu fara maka daga kaki gidaje da iyayenmu gidaje da muka tashi muna ƙanana. Duk gidan da ka sani majority na gidajen, mafi rinjaye na gidajen da ka sani a unguwanni, za ka samu ana wani sana'a da ake cewa jaura. Wani gidan ana kunu da kosai, wani gun ana yatsami, wani gun ana masa, wani gun ana ɗanwake, wani gun ana alale, wani gun ana kunun tsamiya, wani gun ana kunun gyaɗa. Ga su nan kusan kowane gida wannan sana'a da ake da safen aka yi ta a ciki za su ɗauka su ci su sha, kuma a zo a saya su samu kuɗin shiga. Mai gida yana zaune shi ma ya tashi an shirya masa an yi komai, bai tsaya yana tattara sauran abubuwa ba muhimmai, amma matan gida su suke gudanar da komai bisa ƴan ƙananan sana'o'i da suke. Yanzu mun rena waɗannan sana'o'i gidajen nan da ake wannan, zaka je ka samu gida 100 da ake wannan sana'o'i yanzu ba a yin su. Suna zaune kawai sai dai mai gida ya fito nemo, ko kuma suna jiran akwai yaro yayi karatu ana jira nauyi duk ya dawo kansa shi kadai ya rinka wannan ya rinka wancan. To wannan shine ya cutar da mu na farko a tsarin ma na gidaje da tukunna. In ka zo kan matasa da in gari ya waya, duk wanda yake zaka samu yana sana'a ko wace iri ce da safe in ya tashi, musamman yaran da ba sa zuwa makaranta za su bi mu'aifinsu rumfarsa ta sana'a tare da su a kasuwa ake. In awu yake zaka samu suna yi, in kaji yake sayarwa zaka samu ana yi, in kiwo yake zaka samu yana tare da su, in gona zai je zaka samu ya tafi tare da su, sun san wannan sana'o'in sun yi, su ma kuma sun tsayo akai suna yi. To zaka samu anan za su samu abin da za su ci sha, za a dauki kalilan daga cikinsu an sa su a makaranta ko suna yin makaranta, dan ba ce kowa sai yayi wannan ba. To waɗannan abubuwa duk yanzu an zo an watsar da su. Wani ya tashi ya koyi ɗinki, wani ya tashi ya koyi gyaran mota, wani gyaran rediyo, gyaran duk waɗannan sana'o'i ne da matasa zaka samu sun samu kansu. Tun muna firamare mu za a ware ɗan gefe a ce mutum ga wannan lambun naka ne, daga nan ka sanya muhimmancin noma yake, ka noma ɗan abubuwanka na tattasai, tumatur, kuɓewa, albasa, wai a nan ɗan gurinka ɗan yakuwa da alefo, wallahi a nan inda muke zuwa mu ciro ƙaya a kan dutse a jawo ta ka zo ka sa ka killace lambunka ka noma abin da ka noma, za ka rinka tsinka kana kaiwa gida. Ba a sayan yakuwa da alefo da sauransu a gidaje su tattasai da tumatur wanda muke a firamare fa. Kan mutum ya gama firamare ya tashi da wannan shauƙin cewa yana so ya saya ya tsayu akan wannan sana'a don ya amfani da kansa ya samu abin shiga shi ma kuma ya samu abin amfani ya kai gida kuma a ce Allah ya albarka. To amma yanzu matasa sun zama cima zaune, sun zama sai maula.
Profesa, yin haka ne mai jawo aka daina, tunda waɗannan sana'o'i dai ba wai ba a cin gajiyar su bane, ko da yanzu za a ci gajiya, amma menene dalilin da yasa waɗannan suka zama ba a yin su yanzu?
Abubuwa sun kasu biyu. Ta wani bangaren akwai laifin mu iyaye, na wani bangaren akwai laifin matasa. matashi dama a tsarin da ya taso banda abubuwa na wasa na sharholiya da jin dadi ba abun da yake gabansa sai an karkatar da shi an tursasa shi ya tsayu akan abun da ake so a gina shi akai dan amfanin sa a gaba to sai ka samu yanzu matasan suna da rauni sannan iyaye su suka sake tun daga farko yaro ba za a tsawata masa ba yaran ma ba a tunanin jawo shi yanzu sai ka samu matashi ba ya tashi da yaya goma a gidansa dukkan su kuwa zai zuwa gona ya masa aiki ko da a ce yana makaranta ran asabar ko ranan lahadi amma koran juma'a da alhamis ba akwai lokutan da akwai mai tsawo da za a iya ribantar lokacinsu iyaye sai ka samu ubayin yana da yanda zai saide shi ya kashi kaɗai zai ɗau fartanyar sa tafi gona ya je ya ɗauki ƴaƴan wasu da suka zo daga wasu garuruka suka zo almajiranci ko su zai ɗauka ya tafi da su gona ƴaƴan suna zaune suna jira sai ya kawo in ya kawo kuma sarrafawa a gida ma iyayen su sarrafa in an ba su abincin sun ci ma anan za su bar kwanon ba mai ce musu ɗauke shi anan ka tafi.
Mun gode farfesa masanin kimiyyar ƙididdiga.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Bayan rangadin gidauniyar ilimi ta Yobe, shahararren jami'in tallafawa ilimi Dr. Kole Shatima ya mana bayanin yadda miliyoyin yara ke gallafiriya titunan Arewa ba da damar zuwa makaranta ba. Mecece mafita kan wannan kalubalen?
In ta hanyar halattun ba su samu ba, su kaga shi da za su koma ta hannun haram ɗin ma tunda dole ne su ci, dole ne su sha, kowane irin wa'azi maka da sauransu in ba dai mun ba su hanyar da za su samu cin abinci ta alheri ba, su kaga musiba za ta sake karuwa a ƙasarmu kenan.
Wace ce hanya mafi sauƙi da za a magance ko rage wannan matsala?
Dukkanmu dai nake ganin cewa gaskiya mun sha taruka da yawa haka, ba ta wace wannan ya faɗi wannan ya ce wannan, amma duka kamar muna yin taron shan shayi ne, kuɗin da muke kashe a wajen taron nan wataƙila inda kamar muna amfani da su na tabbatar cewa wa'annan makarantu an gina a samu yaran nan a ba su ilimi da sauransu, ina ga cewa da zai fi amfani a ƙasarmu. To nake ga cewa dole ne gwamnatocinmu su sake daura jama'a domin kuwa abubuwan da muke amfani da su na kuɗin gwamnati da wasu wanda nake ga cewa ba su da amfani ma. Kamar yanzu ana cewa ɗan majalisa za a saya musu motoci miliyan 100 da wani abu haka mutum guda ɗaya. Nan kuwa an san cewa inda an ba yaran nan 10,000 haka wannan yaran nan za su iya su je makaranta su samu uniform da sauransu. To nake ga cewa na farko dai dole in dai mu ɗin muna so mu kawo canji a ƙasarmu, dole mu da kanmu mu canja mu tabbatar cewa abubuwan da muke kashewa musamman mana gwamnati ɗin ya zamanta cewa abubuwa ne wanda za su yi amfani ne a ƙasar nan, ba wai abu ne kawai na aloto ba, mutane ba ji ana ta taro ko kuma zo a kashe kuɗi akan abubuwan da ba shi ake so wa sauransu. To nake ga cewa wannan ɗin ne muhimmin abubuwan da ya kamata mu yi, haka kuma al'umma mu kuma mu tabbatar cewa kamar mu kafa gidauniyoyi haka, kuma alhamdulillah akwai mutane da yawa suna taimakawa ko kuma hannu da kansu ne ko kuma wakafin da suke barwa jama'a da sauransu. To ya kamata mu ci gaba da amfani da wannan hanyoyin kuma mu tabbatar cewa wannan abubuwa sun ana yin su ne don mu raya ƙasarmu musamman ma maganan ilimi. Mu kuma iyaye da sauransu waɗanda ba sa barin yaran su je makaranta da sauransu, mu ma dole mu canza halinmu domin kuwa mun san cewa wannan ilimin ko da gobe kana so ka zama kansula ne ko yaron ka zama kansula ne za a nema a ce a yana da takardar wannan ne ko babu, to ka ga wannan shi ne zai fi yawa amfani a ƙasarmu. Mu tabbatar cewa kuma shi ne kuma zai yi wa amfani da iyalinka da kuma danginka da sauransu.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin haɗin gwiwa daga Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi tare da Sani Mai Manja kasuwar Barikin Ladi jihar Plateau Najeriya. masu cewa salamu BOA Hausa. Muna addu'ar Allah ya kawo wa al'ummar Gaza zaman lafiya, amin suma amin. Sai kuma sakon Sani mai langilangi Yelwa ya wuri don cewa muna marhabin da furucin babban bankin Najeriya na cewa tsofaffin takardun kuɗi da ake shirin daina amfani da su a wata mai zuwa yanzu za a ci gaba da aiki da su ganin yadda rade raden daina amfani da tsoffin kuɗin ke fara haifar da tsantsar a cikin ƙasa. Ra'ayi na biyu na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja da Latif Tanko na Yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Masu cewa mun ji babban bankin Najeriya na CBN ya tsawaita yin amfani da tsoffin kuɗaɗe. Duba nan gizon ke saƙa ba. Saura a dawo da darajar naira don kuɗaɗe su yawaita da kuma ɗauki a hannun 'yan Najeriya. Don kuwa komai tsawaita amfani da waɗannan kuɗaɗen in dai ba a magance matsalar ƙarancin kuɗaɗe a hannun 'yan Najeriya ba to tsugune ba ta ƙare ma wada ba. Shi ko Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ci ake salam BOA Hausa. Hakika shiga yajin aikin sai baba ta gani da kungiyar kwadugun Najeriya ta yi. Abin takaici ne da ba zai yi wani tasiri ba tunda ba dan al'umma suke yi ba, suna yi ne don biyan bukatun kansu. Sai kuma ra'ayi na ƙarshe wanda na haɗin gwiwa ne daga Usman Kasim Kiringin Arewa tare da Umar Mamudu Kiringin da magaji soja Kiringin daga jihar Damagaran a jamhuriyar Nijar. Masu cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau mun shigo wannan filin ne domin mu yi wa ƙasashenmu na Afirka addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen matsalar tsadar kayayyakin abinci da muke fama da ita. Amin ya rabbi.
Kuma da Allah sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin mu, kuma da yadda Allah za mu rika wato karanto muku. Ana sauraron wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko agogonmu na Washington na cewa karfe 10 da kusan da minti 27 na safe. Yanzu ko ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Sojojin Isra'ila sun kai samami a asibitin Shifa da ke Gaza da safiyar yau Laraba a gogon yankin. Suna neman mayakan Hamas bayan da suka ba jami'an ma'aikatan lafiyar yankin gargadi na 'yan mintoci. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakaranta sun hada da tawagar likitoci da masu magana da harshen Larabci waɗanda suka samu horo na musamman don shiryawa irin wannan wurin mai sarƙaƙiya don tabbatar da babu abin da ya samu farar hula. Babban daraktan ma'aikatar lafiya na Gaza Dr. Munir Al-Bursh ya faɗawa gidan talabijin ɗin Al Jazeera cewa sojojin Isra'ila sun kai samami a ɓangaren yamma na cibiyar lafiyar. Dubban masu zanga-zanga sun tattaru jiya Talata a filin National Mall da ke birnin Washington da nuna goyon bayansa ga Yahudawa a daidai lokacin da Yahudawa a faɗin Amurka da ma duniya ke sake fuskantar ƙiyayya, lamarin da masu fafutuka da suka je gangamin suka kwatanta da irin ƙiyayyar da ta kai ga kisan ƙare dangin da aka yi wa Yahudawan a baya. Gangamin wanda aka yi wa take da Americans March for Israel, ƙungiyoyin Yahudawa daban-daban ne suka shirya shi, kuma 'yan siyasa, masana, mawaka da 'yan uwan waɗanda ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su sun gabatar da jawabai. A gefe guda kuma, a jiya Talata ɗaruruwan mutane sun tattaru a birnin na Washington don yin kira ga gwamnatin Biden da ta tsawaita dokar kariyar aiki ga baƙi marasa takardun zama ƙasa a Amurka. Gangamin mai taken Here to Work Day of Action, wanda gamayyar ƙungiyoyin kare baƙin haure suka shirya, ya yi kira ga shugaban Amurka Joe Biden da ya ƙyale baƙin haure da suka daɗe a Amurka su nemi takardun izinin aiki. Lydia Walther Rodriguez, ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya gangamin, ta faɗa wa muryar Amurka cewa sama da mutane 3,000 ne suka halarci gangamin.
Ta masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya. Sai kuma can da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Grisham wadda ta haɗa shirin ta bada umurni da injiniyanmu ta wannan la'asariya wato Kila Williams. Baba Yakubu makiyari ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.